إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله ساجي سادوا أولنا مجلسي ناكرن تلتاف الكافي نا الإمام ابن عبد البر رحمه الله أولنا مسلاتي ميتار البركة مسلاتي إندمي إسلامي تروس أنا قلوم ميدوغني جهر برنو درس منا وشينا درسنا قوم شا ترى يومنا أشرين دا تقوس قوات ربيع الثاني شكرا دبول إيدا لليهود دا أربعين دا بيو باهير ما إيكي صلى الله عليه وآله وسلم وان دا يداتي دا شا أكو قوات ديسمبر شكرا دبول بيو دا أشرين أساتين دي قباتا مبالا يفارا بياني أكام بر الوالدين يوى إيا إداء إي مصبي إيا دا كيوتتا مصب من karanta wasu matsaloli daga ciki karshen abin da muka karanta shine fadin malam wala ya'lu alaihima fi maqal illa an yurida isma'ahuma, kada ya daukaku ga iya akan iyayensa fi maqalin wajen magana, ma'ana kada ya daga muryarsa sama da muryar iyayensa, muryarsa ta zamanto kasa kasa in yana tare da iyayensa. Illa an yurida isma'ahuma, sai fa idan ya so ya ji yadda su yayi magana, su ji maganarsa, su ji muryarsa. To anan babu laifi ya daga muryarsa sama da muryarsu. Sai malam ya ci gaba da cewa wa yabsuta aydiyahuma fi ni'mati wa la yasta'thira alayhima fi mat'ami wa la mashrabi ولا يتقدم أحد أباه إذا مشى معه ولا يتقدمه في القول في مجلسه فيما يعلم أنه أولى به منه ويتوقى سخطهما بجهده ويسعى في مسرتهما بمبلغ طاقته وإدخال الفرح عليهما من أفضل أعمال البر. Mala duk yana bayani ne akan irin yadda za a yi wa iyaye da'a, za a yi musu birru. Fadinsa wa birrul walidaini fardun lazimun, sai yake fassara wannan da wadannan abubuwa da yake ambata su. Ta yaya za ka yi birrul walidaini? Daga ciki wa yabsuta aydiyahuma fi ni'matihi, ya shimfida hannayen iyayensa a cikin ni'mar da Allah ya yi masa. Ma'ana ka ba su dama su yi amfani da arziki da Allah ta'ala ya baka, dukiya da Allah ta'ala ya baka, ka ba su dama su yi amfani da wannan dukiya. Wa yabsuta aydiyahuma, ka bari su shimfida hannayensu, ba su ɗauka ba, su shimfida hannayensu, su ɗauki abin da suke so, su bar abin da ba sa so. Fi ni'matihi, a cikin ni'mar da Allah ta'ala ya baka, dukiya da Allah ya baka, arziki da Allah ya baka, ka sakar wa iyayenka su yi ta amfani da shi gwargwadon bukatarsu. An gane? Kada ka ce dukiyata domin kai da dukiyar duk nasu ne kamar yadda yazo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Amr ibn Shu'aib daga babansa daga kakansa wani mutum yazo gurin manzon Allah yace ya rasulullahi ya kawo kukan babansa ne gurin manzon Allah yace mahaifina wato ina da dukiya da yara ina da dukiya da yara amma mahaifina yana so ya karbi dukiyata sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yace da shi anta wa maluka li abika kai yanzu kana kukan cewa mahaifinka zai karbi dukiyarka to ka sani kai da dukiyarka gaba daya na mallakar mahaifinka ne na mahaifinka ne kai da dukiyar gaba daya wato na mahaifinka ne an gane malamai suka ce anta wa maluka li abi na mahaifinka allam li malika wannan lam mai take nufi lil milki koko lil ibaha idan muka ce lil milki mallaka ma'ana mahaifinka ya mallaki dukiyarka idan muka ce lil ibaha ma'ana yana da dama yayi amfani da dukiyarka to wanne ya fi dacewa da hadisin lil milki ko lil ibaha lil ibaha domin idan ka ce lil milki ma'ana ya mallaki dukiyar idan muka ce ya mallaki dukiyar yanzu dukiyar ta koma ta zama dukiyarsa ba dukiyarka ba ko da za ka mutu magadanka yaranka da matanka ba za su ci wannan ba za su ci gadon wannan dukiyar ba haka ne ko ba haka bane kuma al'amarin ba haka yake ba mahaifinka yana nan kana da dukiya zai amfani da dukiyarka amma ranar da aka ce ka rasu sai da shi ma a bashi kasonsa na gado dan mai dukiyar taka ce saboda haka allamu anan kamar yadda irinsu ibn qayyim suka bayyana da ma irinsu imam shafi'i lil ibahati la lil milki an bashi dama an halatta masa yayi amfani da dukiyarka to yaushe mahaifinka zai amfani da dukiyarka malamai suka ce idan ya buƙaci haka ya buƙaci dukiyarka ko babu izininka zai iya yi amfani da dukiyarka ba sai ya nemi izininka ba ba sai ya nemi izininka kace baba na yadda ba a'a inda yana da buƙata dukiyarka a gida a aje ko a gurinsa yana da hanyar da zai yi amfani da wannan dukiyar ya halatta ya yi amfani da wannan dukiyar amma sharadin ya zamanto akwai buƙata ya buƙaci haka wannan shine adalci na shari'a ba hana shi ya amfani da dukiyarka ba domin kai ɗansa ne kuma kasancewarka ɗansa wannan kuma ba bashi dama ya yi tafaca ka da dukiyarka ba a gane wannan shine adalci na shari'a hadisi ya zo akan wani hadisin hakim a cikin al-mustadrak da kuma hadisin al-baihaqi imamu baihaqi a cikin as-sunan al-kubra daga hadisin nana aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna auladakum hibatullahi lakum ayanku baiwa ne daga Allah gare ku Allah ne ya ba ku sai manzon Allah ya karanta aya yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur yahabu yana bayarwa baiwa hiba kyauta ce daga Allah sai manzon Allah yake cewa fahum ya'anku wa amwaluhum da dukiyoyinsu lakum naku an ba ku dama ku yi amfani da su idhahtajtum ilaiha ilaiha idan kun bukaci idan kun bukaci dukiyar mafhumin wannan idan babu bukata ne to mahaifi ba bashi dama ya shiga cikin dukiyar ɗansa ba dan barna ce amma idan akwai bukata ta abinci ta tufa ta gurin zama ta magani ko su bukatunsa na yau da kullum to an bashi dama yayi amfani da dukiyar ɗansa ko babu izinin ɗansa ɗansa bai da haƙƙi ya ce ni ban yadda ba an gane domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a riwayar Imam Ahmad yake cewa inna atyaba ma akaltum min kasbikum mafi halal abin da ke mafi halal mafi halal da za ku sa bakinku ku ci shine min kasbikum abin da kuka nemo da guminku da hannunku da sana'arku kuka nemo da kanku babu halal da mutum zai ci kamar sana'a da yi da hannun shi noma ne ko kasuwanci ko aikin hannu ko sana'ar hannu da kanka ka nemo wanda shine mafi wato mafi halal da zaka sa bakinka sai manzo Allah yake cewa wa inna amwala auladikum min kasbikum sannan kuma dukiyar ayyanku shi ma yana daga su abin da ka nemo a wata riwayar wa inna auladakum min kasbikum ma'ana danka wani bangaren ka ne sana'a kai da sana'ar hannu ka samu dukiya halal ne domin wannan hannun wani bangaren ka ne ko ba haka ba kaje kai doko aka baka kudi kayan bani ne wani bangare na jikinka ne ka samu wannan kudin da da ka haifa wani bangare ne na jikinka kamar da yake abinda hannunka ya samar maka na dukiya ko kafarka ko gadon bayanka ya halatta gare ka dake wani bangare ne na jikinka haka nan dukiyar da danka ya samo ya halatta gare ka saboda danka wani bangare ne na gare ka a jikinka an fahimta ba wani bambanci da dukiyar da ka nemo da hannunka kaje kai doko ka samu da dukiyar ka danka yaje ya samo hannunka wani bangaren ka ne danka ma wani bangaren ka ne wannan shine ma'anar hadisi manzon Allah inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna amwala auladikum a wata riwayar wa inna auladakum min kasbikum to sharadin kamar yadda muka ce kuma yadda hadisin Aisha nuna ya zama mahaifi yana da bukatar haka an gane to bai da bukata kar ya taba dukiyar ɗansa kuma wasu malamai sun ƙara sharadi kamar guda biyu suka ce kar ya zama na mahaifi ya dauki dukiyar ɗansa ta yadda zai cutar da shi jarinsa naira 100,000 misali mahaifinka ya zo ya ce ni fa kawai yanzu ina so in more rayuwata shekaruna sun kai shekara 60 ina so in rika jin daɗi jarinka naira 100,000 kawai kullum ka rika kawo min nama na naira 2,000 ko kuma kullum ka rika bani naira 2,000 kullum ko duk sati ka bani naira 10,000 jarinka naira 100,000 duk sati ka bashi naira 10,000 a wata guda 1,000 nawa ya tafi 40,000 wata biyu 80 wata za ku yi wata na uku ba za ka yi ba kaga a nan mahaifi baya da haƙƙi ya ce ai manzon Allah ya ce wa inna auladakum min kasbikum anta wa maluka li abika inda kai mu'mini ne kana ka san hadisin manzon Allah ai kaji ka kawo dukiya to a nan sai a ce baba kai haƙuri domin akwai cutarwa karka bashi naira 10,000 duk sati idan dukiyar jarin ya karye kaga da kai da shi gaba ɗaya sai ku tashi a tutan babu akwai cutarwa saboda haka sai ya haƙuri ka bashi gurgudan abin da ya sauwaka an fahimta to shi ne aka ce amfani da dukiyar ɗansa karye zama akwai cutarwa ba yadda ba na la darara ولا درار فأدين المسلمين هكذا يكيوتو قائدو جد أكا شمف دا نآدلش نتوسي نزما لافيا كو وضع باشي حق نسا أما باتارد أن شوتر دوانيبا باتارد أن شغ حق وانيبا أنا شريعة بتقون تتأتي كمن تراوا ما يبنك بايد حق أكن دوكي أركا ران دكاك شكال أكون وشاة تقص shikenan ka rabu da mahaifinka baya da haƙƙi akan ka musulunci bai yadda da wannan ba kuma musulunci bai yadda da abu da kofa gaba daya mahaifi yayi abin da ya ga dama da dukiyar dansa ko akwai cutarwa ko ba cutarwa yana da bukata baya da bukata yayi abin da ya ga dama ba a yadda da wannan ba aka tsaya tsaka tsaki sharadi nabi usman da mai suka ce kar ya zamana wato dan shi ma akwai yana da bukata cikin wannan abu ma'ana ko kuma ya zama bukatar dan ta dara ta bukatar mahaifin idan bukatar mahaifin ta dara bukatar da kan ana sa gabatar da bukatar mahaifi amma idan bukatar dan ta dara ta fi bukatar mahaifin kan mahaifin sai ya hakuri an gane to alai halli bil jumla musulunci ya yadda mahaifi yayi amfani da dukiyar ɗansa ko bai yadda ba idan ya buƙaci haka ba tare da ya cutar da ɗansa ba wannan waɗannan sharuɗa guda biyu su ne muhimmai ya zama mahaifin yana da buƙata sannan kuma abu na biyu ya zama babu cutarwa ga ɗansa to shine malam yake cewa to shi yasa ma malumma suka ce idan iyayenka talakawa ne kai kuma Allah hore ma kuma sun girma ba su da ƙarfin da za su yi sana'a za su nemi abinci wajibi ne ka ciyar da su kuma yadda yake wajibi ne ka ciyar da matarka ka ciyar da yaranka ƙanana waɗanda ba su da dukiya to wajibi ne ka ciyar da iyayenka waɗanda suke talakawa ba su da abin hannu wajibi ne ka ciyar da su kuma an ka ciyar da su ai jazaul ihsani bil ihsani ai ko ba ka bane hal jazaul ihsani kai ma san da kana karbi me eh sun ciyar da kai kai ma sun ciyar da kai saboda haka kana biyan su ne ko kuma kana kyautata musu dan ba zai ka biya su ba kana kyautata musu ne kamar yadda suka kyautata maka amma kyautata wanda su suka yi maka ya wuce misali an gane to shi yasa muka ce in suna da talauci ba su da abin da za su ci ba su da abin da za su sha kana da hali dole ka ciyar da su to shi yasa malam yake cewa yana daga cikin birru da'a ga iyaye kyautatawa iyaye ka shimfida hannayensu a cikin dukiya da Allah ya baka kada ka ce baba sai kaza za ka ɗauka ku bayanci maganar malam da abin da muka faɗa ƙa'idar da muka kawo sharadi da muka kawo mahaifi ya yi amfani da dukiyar ɗansa an ba shi dama ko babu izini da sharadi guda biyu in akwai buƙata in babu me cutarwa abin da malam ya kawo a nan ya kawo na kamala wacce da muka faɗa na wajibi ne amma wannan kuma kamala san samu kawai ka bar musu dukiyar ka sakar musu ba iyaka ko da bukata ba bukata kawai su doki abin da suke so an bayyanta inda san samu ka zama haka wala yasta'thira alayhi ma fi mat'amihi kada ya fifita kansa alayhi ma wala yasta'thira kada ya fifita kansa alayhi ma akan iyayensa fi mat'amihi wajen abincinsa wala mashrabihi ko wajen shinsa shansa kai kana cin breakfast ɗinka farfesu da koi da shayi da madara da bombita amma iyayenka breakfast ɗinsu shine garo-garo shinkafa da wake an yi magana ka kace saboda kai kana zaune a birni su suna zaune a ƙauye ko a wani guri kaga an ka fifita kanka me akan su kullaka kana shan ruwa mai sanyi kana shan kayan zaki kana cin su lemo ayaba fruit iri iri amma su ko asati ba sa samun wannan ko kana da halin da zaka ba su kaga an ka fifita me kanka akan su wajen cinka da shanka in ka zama haka baka kyautata musu ba domin san da kana karami ba yadda za a yi iyayenka su rika cin kayan dadi kana karami ba su baka ba ba yadda za a yi wannan wani sa'in ma iyaye za su baka su hakura musamman uwa idan kawo kayan jin dadi a gida ba zai isa ba uwa sai ta ba yara ta hakura to ka girma Allah hore ma akwai dukiyar da komai amma sai kai da matanka da yaranka ka rika jin cin masu dadi maiko maiko kullu kana canja abinci na safe daban na rana daban na dare daban amma su ka kai musu shinkafa ka bar musu da wake idan suka ci abinci ya kare a'a ba shekaran jin nan ne na kai kaza ba to ka zama haka to baka kyautatawa iyayenka ba kuma hakan yana faruwa da yawa a yau yana faruwa da yawa mutane ba su sani ba suna shiga haƙƙin iyayensu shi yana gani yana kyautatawa iyayensa kuma ya shiga haƙƙinsu ka sai kayan dadi ka kai gidanka ka ci da yaranka amma sai ka manta da su an yi magana ai gurinmu daban ne to ba kullum kana zuwa gurin aiki ba ba kullu kana zuwa kasuwa ba ai takowa kake kaje gurin aikin me yasa ba za ka kai musu wasu kuma tun da ya tuna cewa san da kana karami su sun maka wadannan al'amura duka ba sa bambanta kansu da kai amma dan ka girma Allah hore ma dukiya da komai amma sai ka fifita kanka akan su baka jin komai to in ba sa kai ba irin yadda kai wa iyayenka haka iyayenka za su yi maka idan ka girma haka za su iyayenka za su yi maka bayan ka tsuha sai su rika cin kayan dadi su hana ka kamar da ka hana wa iyayenka musamman waɗanda suka tasirantu zamananci da zaman birni wannan suka tasirantu da rayuwar turawa shi ba wanda ya sani kansa matansa da yaransa in aka yi sa'a ƴan uwan matansa rekwa kansa matansa yaransa na gaba waye ƴan uwan matansa ba ƴan uwansa ba ƴan uwansa martabansu ne ƴan uwan matansa ai matansu su suke control dinsu duwani yana tafiya kan rayin boko ko wasu manya matansu su suke jujjuya su shasa ba ƙara aure matansu suke juya su a gidajensu sai ɗan uwan matansa shi na kace kafi ɗan uwa ko kafi ɗan uwa ɗan uwan mata haka sunayensu kafi ɗan uwa tun aka yi sa sa'an gaske tukuna ɗan uwansa za su shigo da iyayensa ina gani shi ya burge ya waye ya gama jin rayuwar duniya to amma gobe kiyama za ka je kai bayani in Allah ya baka tsohon kwana kamar yadda muka yi bayani a nan duniya kai ma yaranka za su nuna maka ga girma wala yasta'thiru alaihima wa wala yasta'thiru alaihima fi mat'amihi wala mashrabihi ولا يتقدم احد اباه اذا مشى معه kada mutun ya wuce gaban babansa idan masha ma'ahu idan yana tafiya tare da shi kada ka wuce gaban mahaifiyarka idan kuna tafiya tare da ita in ba su ne suka ce ka wuce gaba mu tafi ba in suka ce ka wuce gaba mu je sai ka wuce gaba amma in ba haka ba sai kana bin su a baya su suna tafiya a gaba an gani wanda yana daga cikin girmama su yana daga cikin wato yin ladabi tare da su imam bukhari ya kawo cikin al-adabul mufrad abu hurayra radiyallahu anhu ya ga wani mutum yana tafiya gaban wani sai ce da shi wanda kake tafiya a gaban sa waye shi sai ce babana ne yace indai babanka ne fala tamshi baina yadayhi kar ka tafi a gaban sa wala tajlis idan za ku je inda kuke so ku je kada ka zauna hatta yajlisa har sai idan ya zauna kai da mahaifinka kun je wani guri ka bari kasa sai ya zauna kafin ka zauna sai yace wala tad'uhu bismihi kada ka kira shi da sunansa sunansa na yanka kace babana baba abba an gane yace wala yataqaddamuhu fil qawli fi majlisihi kada ya wuce gaban sa wajen magana a majalisin babansa ko ma a majalisinka fi ma ya'lamu cikin abin da ka san cewa annahu shi babanka aula bihi yafi dacewa da wannan zance minhu akan da ka san za a yi wata magana mahaifinka yafi sanin wannan yafi ka sanin wannan magana ko shi yafi dacewa yayi wannan magana to kada ka fara magana ka bari shi yayi wannan yana daga cikin birrul walidain wannan ba ma iyaye ba duk wanda ya girme ka a shekaru in za a yi magana ka bari wanda ya girme ka ya fara magana yayanka ko malaminka ko wanda tijo ko wani makocinku duk wanda ya girme ka ko a gurin aiki babba shi ya kamata ya fara magana kamar da hadisin su suhail da su huwaisa da muhayisa maza Allah ya ce kabbir kabbir ka bari yayanka ya fara magana sai malaki ya ce wa yatawaqqa sukhtahuma ya kaucewa fushinsu abinda zai sa su su yi fushi yatawaqqa ya kaucewa sukhtahuma fushinsu fushin iyaye mahaifinka da mahaifiyarka bijuhudihi iyawarsa bijuhudihi ma'ana duk abin da za ka yi kai domin ka ga cewa ba ka yi abin da iyayenka za su yi fushi da kai ba bijuhudihi iyawarsa ka iya kokarinka ka dage duk abin da za ka yi har karfin iya inda karfinka zai kare shi ne bijuhudihi iya inda karfinka zai kare kai domin ka ga cewa iyayenka ba su yi maka fushi ba wannan kuwa zai yi ne ka duba ka ga me suke so kai tai musu ba tare da kosawa ba ba tare da gajiya ba kuma ka duba menene ba sa so ka kaucewa wannan abu duk abin da suke so in dai bai saba wa Allah ba bai saba wa manzon Allah ba kai musu duk abin da ba sa so kada kai in dai bai saba wa umurnin Allah da umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ce wa yas'a fi masarratihima ya tafi wajen wato sa musu farin ciki as-sa'yu yana zuwa da ma'ana tafiya idza tawalla sa'afil ardi ay mashafil ardi wa ja'a rajul min aqsa al-madinati yas'a ma'ana yana tafiya ko tafiya da sauri kuma yakan zo da ma'ana al-amal wa laysa lil-insani illa ma sa'a yawma yatadhakkaru al-insanu inna sa'yakum la shatta yana zo da ma'ana aiki to anan wa yas'a fi masarratihima yaje aikata abin da zai faranta musu rai ko ya aikata abin da zai faranta musu rai wa yas'a fi masarratihima ya aikata abin da zai faranta musu rai bi mablaghi taqatihi karshen iyawarsa bi mablaghi taqatihi karshen iyawarsa karshen karfinsa in zaka iya ka yi guda goma su yadda kada ka tsaya a biyar an gane in za ka iya ka yi guda goma kada ka tsaya a biyar in za ka iya guda uku kada ka tsaya a daya shine bimablaghi taqatihi, duk abin da zaka yi kaga cewa ka faranta musu rai. Sai malaki cewa wa idkharul farahi alaihima, shigar da farin ciki gare su iyayenka guda biyu, ka sa su su farin ciki. Min afdali a'malil birri, yana daga cikin mafiya falalar ayyukan da'a, yana daga cikin mafiya falalar ayyukan da'a, wato mafiya ayyuka masu falala daga cikin ayyukan da'a, ayyukan da'a yana daga cikin manya-manyan ayyuka. Ka faranta wa iyayenka rai, ka ba su abin da suke so, ko ka bar abin da ba sa so. Bai ba sai da ba su abu ne iyayenka za su yi farin ciki ba. Wani sa'ilin kana ba su dukiya, ka yi musu komai, amma kullum kana bata musu rai, ba ka sani ba. Da yawa muna ganin cewa ka ba su gida mai kyau, ka ba su abinci mai kyau, ko tufa mai kyau, kana gani ka gama komai. A'a, ka samu lokaci kana hira da su. Wannan yana iyaye suna son wannan, ka ba su lokaci ka ta hira da su, kuna hira kuna dariya, musamman idan sun manyanta suna son wannan. Amma ka gina musu gida mai kyau, kana ba su abinci, da safe ka zo baba ina kwana, ka yi tafiyarka, da yamma baba ina wuni, shikenan ko minti goma baka yin da su. Wannan yana damun su, baka faranta musu rai ba. Ka ba su lokaci kana hira da su, to wannan yana sa musu farin ciki. An gane? Sai malaki cewa duk wannan yana fadin abubuwa da za a yi, wato kuma sun shiga karkashin birrul walidayni. Wa alayhi, ya wajaba a gare shi, shine zahiri. Aka ce wa alayhi, ma'ana ya wajaba a gare shi. An yusri'a ijabatahuma, yayi sauri ya amsa musu. Idza da'awahu, idan suka kira shi dukkanin su guda biyu, aw ahaduhuma, ko ɗayan su, kai sauri ka amsa kiran su. Muhammadu, i sauri ka ce na'am. Ali, i sauri ka ce na'am. Kare zama kana ji mahaifi ka ce Muhammadu, ka ji kishiru, Muhammadu, Muhammadu, ai na ji, ai mama, ai na ji. To ga wannan rashin ladabi ne. Ai na ji. Ko kuma baka tare da ka amsa ba, kawai ka zo ka tsaya a kansu. Ali, ka ji gum, sai ka zo ka tsaya, mene? Wannan rashin ladabi ne, musamman yaran yanzu suna yin da yawa. Yaran yanzu shekara a 30 ƙasa ko 30 da wani abu, yara ku ji sosai. In kuna so yaran ku su girmama ku, ku fara girmama iyayenku. Kamar da kwanakin baya muka faɗa, yanzu iyaye su suke shakkar yaransu. Kai kake shakkar ɗanka, kana duba me za ka yi ka zauna lafiya da shi. Kai ne za me za ka yi ka zauna lafiya da shi, ba shi ne yake tunanin me zai yi zai zauna lafiya da kai ba. Kaga akwai hatsari. To shi ne yake cewa wa alaihi, wajibi ne a gare shi. An yusri'a, ya gaggauta, ya sauri. Ijabatahuma, ya amsa musu. Idza da'awahu, idan suka kira shi dukkanin su guda biyu. Aw ahaduhuma, kwadayansu, ka amsa musu da wuri. Sai malam yake cewa fa in kana fi salatin nafilati, to kana cikin sallah ta nafila tukunna, idan iyayenka suka kira ka, mahaifiyarka ta kira ka, ko mahaifinka ya kira ka, ya za ka yi? Za ka amsa kiran ne, ko ka za ka ci gaba da sallah? Tumalin ya ce haffafaha, ya sassauta sallar. Wata jawaza fiya, ya sassauta, duk ɗaya ne, kare tsawaita. Ka tsaya sallar nafila, da kai kana tunani za ka karanta rubu a raka ɗaya, sai mahaifiyarka ta shaida kai Muhammadu, sai ka karanta aya ɗaya biyu. Nafila ce a dama, ko ka karanta aya ɗaya biyu, ko irin su, ko aya ɗaya ma irin su muduhammatan, Allahu akbar, sai kai rukui. Shi ne ya haifafa, an gane? Rukui ma sai ka ce subhana rabbiyal a'la sau ɗaya, subhana rabbiyal a'la sau ɗaya, subhana rabbiyal a'la sau ɗaya, kawai shi kenan. bayan su Allahumma la mani lima ataitaka takana taja babu kaje sujira subhana rabbiyal ala Allahu akbar subhana rabbiyal ala raka ta biyu fatiha shikenan assalamu alaikum yi saurayi ka zuma kace mama na'am ai san da kika kira ni a ina sallah ne baba na'am san da ka kira ni a ina sallah ne an fahimta sai ya ce ya sassauta sallah wa asra ijabatuhuma sai ya saurayi ji amsa musu ku bayan ka sallame ba maganar zikiri ko wasu abubuwa assalamu alaikum kuma ka zo tahiya ma ba irin su salatin manzon Allah ba irin su Allahumma inna a'udhu bika karanta tahiya kawai assalamu alaikum wa asra ijabatuhuma kai sauri ka ji ka amsa musu an gane wannan shine abin da malam ya kawo yace fi salatin nafila mafhumin wannan fi salatil fariida fa ba za ka amsa ba za ka tsaya ka cika sallarka ba za ka sassauta ba abinda ka saba kana yi na sallah shi za ka yi shi ma dai in za ka rage surorin babu laifi amma ba za ka yi saurin da za ka rage wasu farillai ba domin in kana cikin sallan farilla kana kiyaye haƙƙin Allah ne idan mahaifiyarka ta kira ka wannan haƙƙinta ne yanzu haƙƙin ɗan adam da haƙƙin Allah ne sun haɗu waye za ka gabatar haƙƙin Allah to shi yasa malam yace fi salatin nafilati wannan shine ra'ayin mazhaban malikiya ba za ka yanke sallar ba za ka cika sallar amma za ka sassauta dan me malam yace wannan wa zai faɗa mu dan me malam yace ba za ka malam bai ce ka sallame daga baya kai sallaka ba yace kai sauri ka cika sallar sannan ka ji ka amsa musu me yasa kai ta samu dada guda biyu eh wannan ma haka ne amma su malike ba dan wannan bane suka ce haka na'am bin iya wajibi ai bai ce gaba me yasa bai ce in dai misali yanzu bisa ga ra'ayinka kamata yi me yi sallame mu tambayar da muka yi me yasa malam bai ce ka sallame ba ka cika da sauri a yawa wannan shine jazakallahu khairan su malikiya abinda suke cewa at-tatawwu yalzamu bish-shuru'i fihi at-tatawwu yalzamu nafila in ka fara ta zama wajibi akan ka kuma ba kwanta ba mun karanta a azumi ku a risala azumi ta nafila idan mutum ya fara dole ya cika in ya karya da gangan zai rama haka malikai suka ce at-tatawwu yalzamu bish-shuru'i fihi daga cikin dalilansu akwai ayan da malai kawo wala tuqdiru amalakum da kuma daga cikin dalilansu akwai hadisin nan mutumin nan yazo ya tambaye manzon Allah akan salloli yace za ka sallaci har salloli guda biyar yace hal alayya ghayruha shin akwai wasu salloli waɗanda suke wajibi a kaina sai manzon Allah ya ce me eh la ba wasu salloli wajibi a kanka illa an tatawwa sai dai in ka fara nafila ta zama wajibi a kanka haka malikai suka fassara hadisi dan hal alayya ghayruha shin akwai wasu salloli wajibai a kaina sai manzon Allah ya ce me la ba wasu salloli wajibai a kanka illa sai dai kai sallar ka fara sallar ta nafila ta zama me wajibi a kanka haka suka fassara sabanin jumhur to shi zamanin yace bai ce ka sallame ba da ka fara sallar ta nafila ta zama wajibi a kanka kai sauri ka cika sallar sai ka ji ka amsa kira wasu malamai suka ce a'a za a duba halin iyayen naka musamman malaman da suka gani cewa in ka fara sallar ta nafila ma bata zama wajibi a kanka ba bata zama wajibi a kanka ba za ka iya ka cika za ka iya ka sallame su suna ganin cewa za ka duba halin iyayen naka in ka san cewa ka ci gaba da sallah mahaifiyarka za ta yi fushi da kai ko mahaifinka zai yi fushi da kai ka yanke sallar ka zo ka ji ka amsa kira in mahaifinka ko mahaifiyarka ba su yi fushi da kai ba za ka iya ka cika sallarka sai ka cika sallarka ka je ka amsa musu kiransu sun faru wannan ne saboda su dan ka fara sallar ta nafila ba ta zama mai wajiba a kanka ba an fahimta yawa kowane idan mutum ya ɗauka babu laifi musamman zai yi ma mutum zai iya sassautawa abin da malam ya kawo din yana da kyau tunda ka fara sallah to ka sassauta ka cika sallah sannan ka je ka amsa kiransu an gane sai dai kuma ya zama larura kamar suna buƙatar kamar mahaifinka ko mahaifiyarka sun shiga cikin wani yanayi in baka zo ba kila zai zama to hatsari a rayuwarsu wanda ba sai iyaye ba kowa ma inqadun nafs ko wanda baka san shi ba kana cikin sallah za ka ga wani zai je ya fada cikin rami ya mutu ya halatta ka yanki sallah ka je ka cece shi saboda larura wannan anan babu bambanci tsakanin iyaye da wanda suke ba iyaye ba an fahimta su malaman da suka faɗi wannan daga cikin dalilansu akwai hadisin Juraij Abid mai bauta Allah cikin al'ummar da suka gabata ina cikin sallah mahaifi shi ta zo ta kira shi sai a cikin zuciya sai ta ya rabbi ummi wa salati ga mahaifiyarta ta kira ni in amsa mata ne ko yaya ko ga kuma sallah ta ya ci gaba da sallarsa sai ce ya Juraij ya kira shi ya ce ya Allah ga sallah ta ga mahaifiyarta tana kira na ya zan yi yanzu ya ci gaba da sallah ta kira shi karo na uku duk bai amsa ba sai ta fusata sai ce ya Allah kada ka dauki ransa sai ka jarrabe shi da mata mazinata to dama akwai wani ana bukkarsa akwai wani makiyayi da suke kwana tare da shi sai wata mace ta zo ta sadu makiyayin ya sadu da ita ta yi ciki ta haihu aka ce da ita ina kika samu wannan cikin sai ta ce Juraij ne ya bani ciki mutane suna girmama shi mai bautan Allah ya kebe kansa sai bautan Allah yake aka fusata aka zo aka rusa masa ɗakinsa shi dama kai mutumin banza ne ba mu sani ba dama mutumin banza ne kai sai ya roki Allah ko ina ji ya ta sallah yayi ko yayi sallah ya roki Allah ya gama sallah sai ya taba jaririn ya ce waye mahaifinka kai sai jariri yayi magana ya ce makiyayi shine mahaifina wannan mai kiwo wanda yake kiwon nan shine mahaifina mutane suka yi nadama suka ce da shi za su gina masa ɗakinsa daga zinariya ya ayyabe musu ya ce baya buƙatar zinariya a dawo masa da bukkarsa kamar yadda take da to malamai suka ce kun ga wato ina cikin sallah bai amsa kiran mahaifiyarsa ba sai ya zama mai laifi kuma suka ce manzon Allah ya haƙaito wannan labarin sai ya shiru kamar yana iƙirarin wannan kuma suka ce shar'u man qablana shar'un lana idza lam yukhalif shar'ana shari'a wadda ta wuce idan bata saba wa shari'ar mu ba za a aiki da ita wannan yana daga cikin dalilansu an gane sai malai ke cewa wala yaqul lahuma kada ya ce da su illa qawlan karima sai zance mai kyau zance na girmamawa qawlan karima zance na girmamawa kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa qul lahuma qawlan karima ka fada musu zance na girmamawa to malam abin da ya kawo anan don misalai ne ba wai iya abin da ya kawo anan su kenan idan kai wa iyayenka da'a gaba ɗaya ba a'a misalai ya kawo to shi yasa ayoyin alqur'ani suka zo a dunkule lafuza ne masu gamewa sun tara komai da komai وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا كوتتا وإياي إحسان دين لفظ نكرة تشهد كومي لكومي دون أبن لك كوتتا كما أنكم يكون شيء كود دوة تشوتروا بعد ذلك زمتم كوتتا وإياي إنك كان تشوتر دسو إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما لك نسك جرما أبنك ko dayansu fara ta kulluhuma uffin kada kace musu tir ko kai mauta magana ta kosawa a babika mai bin kai kira ka wane ka zo wane a ni kullum ne ake kira ni a ko wanne ka ga laifi ne ko ta kalma ta kosawa wala tanharhuma kada kai musu tsawa wa kulluhuma كفدا موسى قولا كريما زنتنا جلما ماوى واقبل لهما جناح الذل من الرحمه ككسكنتر دكاي غريسو دان توسياوا ككسكنتر دكاي غريسو دان توسياوا فدن الله من الرحمه دان توسياوا yana da muhimmanci zaka iya kaskantar da kai ga iyayenka dan kana neman eh dala ko naira ka zo ka litsira ka zo na baba ina ko ana kaza kana neman in ka tashi a cire ko kana da wata bukata dan wannan ka san ba dan tausayi bane wannan dan wata maslaha ko ka zo ka kaskanta dai gare su dan kana tsoron mahaifinka in ba kai ba ba za a farka ba to ba wannan ake so ba ka kaskantar da kai gare su dan Allah ya yi umurni da wannan dan neman yardar Allah dan ka samu lada a gurin Allah subhanahu wataala. Allah ba cewa yi waqfil lahum janaha dhulli kawai tsaya ba waqfil lahum janaha dhulli min ar-rahma dan tausayawa kaji cewa dan su ne suka haife ka suka damu da kai suka rene ka suka sha wahala a kanka ka kaskantar da kai gare su don tausayawa ko qurra bi rahmuhuma kama rabbayani saghira ka ci gaba da addu'a ka ce ya Allah ka tausaya musu kamar yadda suka rene ni ina dan karami suka kula da ni har na girma ya Allah ka tausaya musu an gani sai mai yake cewa wa alayhi okay mun gama wannan ko yanzu kuma an gama da abin da ya shafi a kai abin da ya kamata kai wa iyayenka a takaice mallan ya kawo dunkule mallan ya kawo an gane sai ki cewa wa haqqun alaihima sai kuma ya koma bangaren iyaye kawo ne shine adalci na addinin musulunci eh kowane bangare akwai yana da haƙƙi akwai haƙƙi a kansa ɗa yana da haƙƙi akan iyayensa iyayensa suna da haƙƙi a kansa wa haqqun alayhima haƙƙi ne akan iyaye guda biyu an yu'inahu ala birrihima su taimaka masa wajen an yu'inahu yu'inahu guda biyu ne eh ah ba kuskure ne wannan an yu'inahu su taimaka masa iyayen guda biyu su taimaka wa dan nasu an yu'inahu su taimaka masa ala birrihima akan yi musu da'a da biyayya da kyautata musu ta bilini janibihima da kaskantar da kai gare shi da kuma kyakkyawar mu'amala a gane su ma iyayen su yi wa dan kyakkyawar mu'amala su kaskantar da kai su tausaya masa bilini janibihima da yi musu da yi masa tawadu'i kan kaskantar da kai tawadu'i da kuma kyakkyawar mu'amala da tausaya masa shine linul janib fulanu layyinul janib ma'ana mai saukin sha'ani shine layyun aljani mai saukin sha'ani bilini janibihima su zama to mai saukin sha'ani ga yaran su ga yaron kai su takura masa wa irfaqihi su amfanar da shi yani naf'uhu shine irfaq su amfanar da shi bidati aidihima da abin da ke cikin hannun su idan iyaye suna da dukiya suna da hali su taimakawa dan su da me da abin hannun su su taimaka dan su da abin hannun su an gane domin dan adam wato duk da umurnin Allah subhanahu wataala idan baka kyautata masa ba shi ma ba zai kyautata maka ba ko ɗanka ne sai ka kyautata masa kafin ya fara kyautata maka sai ka tausaya masa kafin me ya tausaya maka to shine malai yake cewa su ma iyayen su taimaka wa ɗansu ta yaya su zama to mai masu saukin sha'ani kar su mutum masu takura wa ɗansu idan suna takura masa wannan zai sa ya bijire kuma suna da abin hannu su ba wa ɗan gurgudan buƙatarsa mahaifi yana da hali mahaifiya tana da hali amma sun bar ɗansu yana shan wahala buƙatunsa na al'ada ba sa biya masa wannan sai ya ji ya same ya rika jin haushinsu ya zama mutum yana fata masa mutu ya ɗauki dukiyar to wannan ma zai sa ba zai musu biyayya ba to shine yake cewa wa irfaquhu bi dhati aydihima amma ba tare da annubazan masaranci ba kan kana da hali mata danka matashi shekara 18 ka saya masa motar miliyan 3 dan kana da shi yana ta yawo a gari yana gudu yana cutar da mutane ba wannan ake nufi ba bukatunsa na yau da kullum kyautata masa ya ji cewa mai fusa shi mai yana da dukiya yana da hali abinda bai saba wa shari'a ba an gane to linul janib da irfaq sun kunshi irin su kada ka daura masa abin da ba zai iya ba wasu iyayen akwai takurawa kullum sai ka kawo naira 1000 kaza ka sha wahala da kyar ka kawo kaza duba shi yanzu duk wasatin abin da ka kawo min kenan tashi ka bar gurina da Allah kai kuma abin da kake da shi kenan kullum mahaifi yana wa ɗansa haka kaga bai taimaka masa ba dan ya dora masa abin da ba zai iya ba an gane kuma ya nemi abin da babu shi a gurinsa ko kuma ya zamanto yana karami bai tausaya masa ba wasu yaran da suke bijirewa iyayensu ba sa girmama iyayensu ba su ji daɗin iyayensu ba ne tunda suna ƙanana wannan yana nan yana ji a jikin shi to shi ma ba zai iya kyautata musu ba wannan ba uzuri ba ne dan iyayenka ba su kyautata maka ba kaki ka kyautata musu wannan ba uzuri ba ne amma daga cikin dalilai da suke sa yaran suke bijirewa akwai wannan sannan yana ƙarami ba a kyautata masa ba sannan kuma daga cikin rashin tausayawa yara shishigi cikin al'amuransa na auratayya misali tsakanin matarsa wasu iyaye musamman mata abin da kai magidanci da hankalinka da komai abin da za ka ba matarka ma sai ta gani uwa ta gani kai wannan ya yawa rage kar ka bata wannan wasu iyaye haka suke tana kishi da matar ɗanta wannan idan ya yi yawa sai kuma ɗan ya zama to me baya ganin girman mahaifiyarsa wannan sai ya sa ya bijire mata tana da sun taimakawa ɗa iyayensa su taimaka masa ya zama to mai biyayya gare su kada iyayensu takura masa an gane sannan kuma yin adalci a tsakanin yara fifita wasu yaran sai wanda aka fifita shi aka fifita a kansa sai ya rika jin haushin iyayensa to ga wanda ya fifita wasu yaran akan wasu bai taimakawa shi wanda aka bashi ba an gane sannan kuma rashin tsine musu abu kadan kai kan ba za ka yi albarka ba to kana masa mummunan addu'a kullum ta ya zai maka da'a ko ya yi laifi sai dai Allah ya shigar da kai Allah ya ganar da kai irin wannan addu'o'i za a yi kuma iyaye su mutu masu haƙuri su mutu suna wa yaransu afuwa duk laifin da yaro ya yi ɗanka ya yi kana fusata kuma ɗan adam ne dole zai kuskure ba abuwa
garan na maka yi kaza kaza ni kan bazan saki maka magana ba garan na maka yi kaza kaza ni kan ba abuwa to wannan duk wanda ya zama ta haka bai taimaka wa dansa wajen yi masa da'a ba a lokaci yayi ko wannan gaban nan ta karfi fa ma wasala wannan zamu bari zuwa sati mai zuwa sai da kuma ƙara wasu abubuwa akan magana iyaye ko za a yi wata da yana magana ba ta kare ba wata na da muhimmanci musamman wannan zamanin damu akwai bukatun a jakunan mutane sosai Allah samu dace abinda muka faɗa ya zama da Allah ba mu darasa gaba daya abinda muka faɗa ya zama da kuskure Allah ya fi mana gaba dayan mu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk